jiya idan ba manta ba mun tsaya ne karshen aya ta 10 cikin wannan sura mai albarka suratul araf yau kuma zamu tashi daga kanta ita dai wannan aya kafin haka akwai tambaya guda daya da zamu karanta mai tambayar na cewa mutum da yake tare da mahaifiyarsa sai yake binta bashin kudi sai take binsa bashin kudi sai jin kirin biya bai biya ta ba sai ita kuma ta kwace motarsa ta hawa ta sayar a sakamakon haka shi kuma sai kai ta kara kotu sai ranta ya baci sai ta furta cewa da na san wannan yaro zan haifa da a lokacin haihuwarsa yayin da na haifo shi da sai in zauna a kan shi in murkushe shi wato ta kashe shi kenan shin wannan magana ta mahaifiyarsa tana nufin ta tsine masa kenan ko kuma yaya abin yake yanzu dai wannan mutum yana nan har yanzu da ransa da shi da mahaifiyarsa wannan shine abin da ake kira uququl walidain wato kaiwa makwara kenan ta saba ma iyaye wani sahabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin dukkan mutanen duniya wane ne yafi haƙƙi a kaina na in kyautata masa manzon Allah ya ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa yace sannan mahaifinka wannan hadisi sai ya nuna girman haƙƙin mahaifa gaba ɗayan su su biyan sannan kuma ya nuna haƙƙin mahaifiya yafi girma sama da haƙƙin mahaifi domin manzon Allah ya gabatar da ita so uku kafin a ambaci mahaifi sannan kuma da hadisin matar da suka rabu tsakaninta da mijinta kuma sai ya zanto akwai yaro a tsakaninsu sai mijin yazo zai kwace dan sai ta kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan yaron da yake hannuna ciki na shine jakar da ke dauke da shi cinyata ita ce dakalin da yake kaiwa ya komo wurin zamansa nono na shine abin shansa yanzu mun rabu da mahaifinsa ya zo kuma zai kwace shi wato kaga sai ta faɗi kususiya guda uku wanda uba bai da ko ɗaya a ciki ita ta ɗauke shi a ciki tsawon wata tara ya hana ta barci ta yi amai ta yi ta fama da magwasa ta yi ta fama da ciwon ciki duk mahaifi bai san me take ciki ba a wannan lokaci sai in ya ga dama ya ce mata sannu sannan kuma yaron mamanta yake tsotsa ya sha ya girma tun bai san abincin mutanen duniya ba sannan kuma a tsakankanin kafadarta da haƙarƙarinta da ƙirjinta yake kaiwa ya komo tana tallafa da shi koyaushe ko lokacin da yake barci ko a farke ta ce amma gashi yanzu daga rabuwa ya zo ya nuna shi ɗansa ne zai kwace ɗansa sai manzo Allah ce anti ahaqqu bihi ma lam tanki ke kika fi cancanta ki rike danki matukar ba aure kikai ba wannan duk sai nuna cewa ashe mahaifiya tana da ta cewa akan danta sama da mahaifi a waɗansu lokuta a waɗansu wurare a nan gurin duk muna fadawa shi wannan da wannan abu ne ko shakka babu wannan abin da yayi ya bijirewa mahaifiya yayi mata tawaye yayi rashin mutunci yayi rashin kirki na ƙarshe wannan shine makura na rashin mutunci da zai wa mahaifiyarsa kuma halin da yake ciki wannan kalma ba za mu fahimci cewa ta tsine masa ba kuma kar mu fahimci cewa wai sai in ta ce Allah tsine masa ne sannan zai lalace manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa abu guda biyu ubangiji ta'ala baya bari sai an je lahira a kansu abu biyu zalunci da kuma saba ma iyaye Allah baya bari sai an je lahira sannan ya kama mutum tun daga nan gidan duniya ake fara yi wa mutum bala'i kafin a je can ko da mahaifinka sun ce Allah tsine ko da ba su ce ba ko da sun ce Allah wadai ko sun yi shiru ba su ce ba ubangiji ta'ala ba zai kyale abin a haka ba saboda haka shawarar da muke baiwa wannan da tunda dai yana nan da ransa kuma yana ji ko zai ji lalle ya gaggawar zuwa ya samu mahaifiyarsa ya nemi gafararta yayi kokarin rubanya ayyuka na da'a da biyayya wanda zai kankare wancan mummunar mu'amala da yayi tsakaninsa da ita don kai da abin da ka mallaka menene kai ballantana kuma wai har ka ce wai a sakamakon wannan har mutum ya kai kara ya kai mahaifiyarsa kara kotu a wannan rashin mutunci ne to yaje ta yi mata me idan alkalin yace na ara maka alkalancin tsawon awa daya, zama kai ne mai kara kuma kai ne alkali, sai kai mata me? Ka daure ta ko kai me? Don babu yanda za ka kai mutum kara kotu ka ce so kake a ce an yafe masa, in yafe ya kake so ai sai ka yafe tun daga gida, baka bukatar zuwa kotu. Duk wanda kai kara kotu so kake a ce mutuncinsa, so kake a daure shi, to ba sai ka daure ta ba a gida tunda dai rashin mutunci ka iya. Saboda haka babban abin da muke kiranka da shi cikin gaggawa, ka hanzarta zuwa ka je ka samu mahaifiyarka ka nemi gafarar ta, ka kafa komitin abokananka su je su lallashe ta, sannan ba wannan kadai ba, ka ribanya ayyuka na biyayya gare ta waɗanda za su kankare wancan zunubin. Ka koma zuwa ga Ubangijinka cikin wannan wata mai alfarma, ka yawaita sadaka, ka yawaita kiyamul laili, ka yawaita karatun alqur'ani, ka yawaita istighfari, ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mai yiwa wannan ya taimaka wajen kankare wannan barnar da kai, amma matukar ka yadda ka mutu a haka, to ana ji maka tsoron cewa to kai nesa kan da tafarkin manzo Allah, kuma kai nesa da rahmar Ubangiji. Halin da kake ciki hali ne na Allah wadai, hali ne na tur, hali ne na wus. Saboda haka lallai ka gaggauta tuba zuwa ga Ubangiji, ka gaggauta neman tsira, ka gaggauta zuwa wajen mahaifiyarka ka nemi ta yafe maka. Za mu tashi aya ta 10 daidai. Walaqad makkannakum fil ardi, me Allah ya ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
Ubangiji ce walaqad makkannakum fil ard, hakika mun tabbatar da ku a bankasa, ma'ana mun ba ku iko na zama a bankasa. Waja'alna lakum fiha ma'ayish, sannan muka sama muku sabubban rayuwa a cikinta, muka gudanar muku da ƙoramu da tekuna daban-daban. Ruwa ɗaya ne daga cikin sinadarin rayuwa, sai Ubangiji ta'ala ya mayar da shi cewa shi ya fi komai araha. Daga nan sai iska, sinadari ne na rayuwa, shi ma sai Ubangiji ta'ala ya maishe shi abin da ya fi komai araha. Daga nan gurin sai wuta, ko sinadarin da za a samar da wuta, shi ma ɗaya ne daga cikin abin da ya fi komai araha, don saboda ginshikin rayuwa ne. Waɗannan al'amura guda uku rayuwa ba ta gudana sai da su, dole sai da ruwa, dole sai da iska, dole sai da wuta. Shi yasa idan ka kalli map ɗin duniya gaba ɗaya, idan da za ka tantance inda fako yake ƙasa da inda ruwa yake, za ka samu inda ruwa yake yafewa. To kuma inda fako ɗin yake, Ubangiji ta Allah bai kyale shi haka ba, sai da ya ratsa koguna manya-manya a tsakankanin inda ƙasa ɗin take, inda fako yake, da gulabe manya-manya, wato inda za mu iya samun ruwa mai daɗi, domin ruwan teku ba ruwa ne na daɗi ba, yana mana wata hidimar ta daban. A ciki ake samun ma'adanai, a ciki kuma ake samun wani dangi na amfani daban, amma akwai buƙatar ruwa na gulbi, na kogi, wanda shi kuma ruwa ne na daɗi galibi, wanda da shi ake noman rani da sauransu. Ga kuma ruwa na rijiya wanda za a tono, ga na borehole wanda za a tono. Dukkan waɗannan gaba ɗaya su ne ake kira ma'ayish, ababai na rayuwa, sabubba na rayuwa, wanda a kansu rayuwa take ginuwa, in babu su ba za a rayu ba. Waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun, amma kaɗan ne daga cikin ku waɗanda suke godiya a kan haka, bisa ga wannan baiwa, bisa ga wannan ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana. Ubangiji ya ce walaqad khalaqnakum, hakika mun halicce ku ko mutane, summa sawwarnakum, sannan kuma dama mu ne muka suranta halittar ku lokacin da kuke ciki. Summa qulna lil mala'ikati isjudu li adam, sannan dama can mu ne muka ce da mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam alaihi salam, fasajadu sai suka fadi suka yi sujada, illa iblis, sai iblis ne kadai, lam yakun min as-sajidin, bai kasance cikin masu sujada ba. Na faɗa mana tun darasin da ya wuce a baya cewa sun ma'anan gurin tufidu tartibal akhbar la tartibal ahda, wato jeranta labari kan labari, ba abu mai faruwa kan abu mai faruwa ba. Suranta mu a ciki shi ne aka fara yi kafin halitta, sanya mala'iku su yi sujuda ga annaba Adam shi ne aka fara yi kafin a suranta halittan mu a ciki. Wato kenan in an kalla ta mahangar me ya fara faruwa tsakankanin al'amuran nan guda uku, amsa a nan ita ce lallai Ubangiji Ta'ala ya sanya mala'iku su yi sujuda ga annaba Adam tun fari kafin a zo a suranta halittan mu a cikin cikin mahaifa. Lallai an suranta mu yadda ake son mu kasance a cikin mahaifa kafin a halitte mu a cikin mahaifar, sannan a kaddara iyayenmu mata su haife mu. Ta fuskar faruwa ga wanda ya fara faruwa, amma ta fuskar bada labari sai Allah ya so ya fara bamu labarin halitta, sannan ya bamu labarin surantawa, sannan ya bamu labarin mai sujadar mala'iku ga annabi Adam. Sai ce walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li Adam. Wato tunda kaga anan thumma tufidu tufidu tarahi, kaga anan at-tarahi din la min haythu al-hadath wa inma min haythu al-khabar. Ina fatan mun fahimta. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Shi ne mala'iku, malamai sun yi maganganu guda biyu. Magana wadda ta fi shahara suka ce Iblis ba jinsin halittar mala'ika bane ba, domin mala'iku Ubangiji Ta'ala ya halicce su daga haske, kamar yadda hadisi ya nuna cikin Sahih Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min nar wa khuliqa abukum Adam mimma wusifa lakum. An halitti mala'iku daga haske, kaga sanadarin halittar su shine haske. An halitti aljan daga wuta, kaga sanadarin halittan aljanu wuta. Sannan an halitti babanku annabi Adam daga abin da aka siffanta muku. Me abin da aka siffanta mana? Kasa. An halitti shi daga kasa, kamar yadda ayoyin Alkur'ani a wurare da dama suka bada bayani. To kenan sanadarin halittan mala'iku haske, sinadarin halittar Iblis wuta, waljanna khalaqnahu min qablu min nari samum. Kaga kenan sun sha bamban ta fuskar asalin halitta, da haka kenan shi daban su daban. Sannan Iblis yana da zurriya, yana da zurriya, mala'iku ba su da zurriya. An gane ko? Ba su da zurriya. Da nassin Alkur'ani mai girma an tabbatar masa da zurriya cikin suratul Kahf, amma mala'iku ko ba su da zurriya, kaga babu haifayya a tsakankanin su da juna. Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Dogon kuri ne yamma da kala, ko ba haka ba? Ma'ana kaga an tabbatar masa da zurriya shi, amma su ba su da zurriya. Kaga nan gurin ma sun sha bamban. Sannan kuma mala'iku ba sa sabo, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ubangiji Ta'ala ce su ibadun mukramun, amma Iblis kuma yana sabo kan gararran bawa ne. Gashi aba wastakbara wa kana min al-kafirin, amma su kuma ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Kaga ta ko ina sun sha bamban, ashe kenan lallai Iblis daban su daban. To tunda haka ne me yasa aka hada su da juna wajen labari? Aka ce fasajadu, sai suka sujuda illa Iblis, sai Iblis. Sai aka ce idan mutum ya yi makwabtaka da waɗansu mutane, duk abin da ya shafe su na hukunce-hukunce shi ma yana iya shafar sa. Idan aka ce ka zauna a gari, abin da ya shafi 'yan garin na doka kai ma zai shafe ka. Yanzu duk wanda ya shigo Najeriya sai ya yi rashin sa'a ya shigo da kafar hagu, aka sa wata dokar ta ɓaci, shi zai ce banda shi ba ɗan ƙasa ba ne shi? Dole shi ma dokar ta ɓacin nan ta shafe shi. Idan aka ce kar a fito daga shida na safe a shida na yamma zuwa shida na safe, shi ma ba zai fito ba. ba zai fito ba kawai yana yawo a tambaye shi a ce daga ina yace ai ni mutumin Niger ne dan haka dokar bata shafe ni ba dan ni ba dan Najeriya bane ko ni dan Kamaru ne ko dan Chad ne ina jin wannan sai ya sa ma ukubar da za a yi masa tafi yawa to kaga Iblis din da yana cikin mala'iku lokacin da aka yi musu umarnin yin sujada kaga shi ma umarnin ya shafe shi dan haka sai ya zama abin zargi yayin da bai yi ba ina jin wannan magana ta fito fili dan haka dai magana cewa baya cikin mala'iku ita ce magana da tafi karfi magana cewa shi jinsin halitta ne na mala'iku magana ce mai rauni kurai da gaske fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidin qala ma manaka
qala ma manaka alla tasjuda iz amartu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين
lokacin da yake yin sujada kala sai ubangiji ya ce da shi ma mana aka Allah tasjuda me ya hana ka ki yin sujada waɗansu malamai suka ce la ɗin da ke cikin nan za'ida ce hujjarsu ta ce wa la za'ida ce a nan gurin suka ce in mun ɗauke ta akan haka sai zancen ya zanto baya da ma'ana ko ma'anar da ba ita ake so a isar wa mai saurare ba ma mana aka me ya hana ka Allah ta sujada kada ka yi sujada me ya hana ka kada ka yi sujada wato sai zanto kenan abinda ake so ka kiyin sujada to me ya hana ka yi sujada ma'ana kaga ma'ana ba ita ake nufi ba dan haka kenan ma mana aka an ta sujada me ya hana yin sujada me ya hana ka sujada me ya hana ka kar ka yi sujada me ya hana ka ka ki sujada wai so nake in fito da abin da Hausa kasan Larabci yana da wahalar fitowa cikin Hausa ina fatan kun fahimta in dai kusanto da ma'anar Larabci yana da mu'jiza matuƙa ƙwarai da gaske a takaice dai a nan gurin in an ɗauki la da ma'anarta ta haƙiƙa to zai iya yiwuwa ya zanto cewa ba haka ake nufi ba don haka idan kun ɗauki cikin suratu Sa'd ko cikin suratu Dawud ubangiji ta'ala ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya kaga la ɗin ba a sa ta ba ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya ma'ana kaga a can an tasjuda lima khalaqtu biyadayya a can gurin ba a sa la din ba dan haka suka ce a nan gurin wato la din nan za'ida ce dan akan kawo la a cikin harshen larabci ba dan ta nuna korewa ba a'a li tawkidil ma'ana dan ta karfafi ma'ana kamar yadda wani yake cewa ma kana yarda rasulullahi fi ilahumu ko ma kana yarda rasulullahi fi ilahumu wal atyabani abubakarin wala umaru kaga abubakar wa umaru ne kaga ladin nan ai za'ida tazakkartu layla fa ataradni sababatun wa kada samimul qalbi la yataqatta'u kaga kada samimul qalbi yataqatta'u ne amma sai ce kada samimul qalbi la yataqatta'u ladin nan za'ida ce kamar kuma yadda muka karanta lokacin da muka karanta cikin suratul an'am wato ainihin wama yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun ma'ana annaha idza ja'at yu'minuna kenan qala ma manaka alla tasjuda idza amartuk me ya hana ka yi sujada lokacin da na umarce ka qala sai iblis yace ana khairum minhu aini na fi shifalala khalaqatani min narin ka halittani daga wuta wa khalaqatahu min tin shi ko ka halitte shi daga yumbu ko turbaya qala sai ubangiji yace da shi fahabit minha sauka daga cikin aljanna fita daga cikin aljanna saboda wannan kalma taka ta kazanta ta girman kai da'awar fifiko akan annabi Adam bayan ko baka da fifiko kallan sinadarin halittar ka shine wuta ka fifita kanka da shi akan sinadarin halittar annabi Adam shine kasa waye nuna maka cewa wannan sinadarin halittar yafi wancan yanzu dan Allah da kasa da wuta wanne ne yafi fifiko a hankalta ma idan mutum ya dauka ita fa wuta aikin ta ta kona ko ta halaka, kasa aikin ta ta samar. Ina fata an fahimta. Wato ita wuta cinyewa take yi, konewa take yi, amma ita kasa ko me take yi? Rayarwa take yi. Akan ta ake kafa masana'antu, ita take fitar da tsirrai, akan ta ake yin shuka, akan ta ake yin dashe, ita take rike da ruwa idan ya sauka daga sama. Kaga kenan, ta wannan fuskar ma idan mun kalla fifikon kasa yafi fifikon me wuta. Sannan kuma kaddara ma aje din haka ne, wuta ce take da fifiko akan kasa. Kawai dan abu asalinsa yana da kyau sai ya zanto karshensa ma kuma yayi kyau, asalinsa ya iya yin kyau karshe kuma yayi me ya kasance bai kyau ba. Ya iyawa ga wani mutum asalinsa in ka bi diddiginsa gidansu ba su da asali, amma kuma shi yana da falala yana da daraja. Ga wani mutum asalinsa in ka bi asalinsa gidansu suna da kima suna da daraja, amma kuma shi ya zanto wulakantacce ba ya da kima ba ya da daraja, ba haka bane ba? Yanzu idan ka dauki Khalid ibn al-Walid, wani ne cikin tarihin musulunci bai san Khalid ibn al-Walid ba? Amma idan ka bi tarihinsa, mahaifinsa al-Walid ibn al-Mughira ɗaya daga cikin sanadid Quraysh ne, manyan tawagid, manyan dagutai a Makka, amma kuma gashi ɗansa Khalid ibn al-Walid ɗaya daga cikin manyan barade na musulunci wanda suka zana tarihin musulunci da jinin jikinsu. Kaga ya samu falala kasancewar mahaifinsa ba musulmi ba, bai rage masa daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. A ce asali na cewa ka fito daga waje kaza ba ya da tasiri wajen makomarka, sai kai a karan kanka yaya ka zama. Da haka kai Iblis a karan kanka yaya kake, kaddara asalin sinadarin halittarka mai kyau ne, to kai din yaya kake? Kaga wannan wani abu ne kuma daban. Shine abin da malamai suka ce da wannan ma kawai a iya wa Iblis raddi in yana ji ya ji. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال ابنجي يتي فهبط منها سوك daga cikin aljanna fama yakunu laka anta takabbara fiha bai dace ba gare ka kace zaka yi girman kai a cikin ta fakhrut futa innaka min as-sagirin lalle kai kana cikin kaskantattu wato kenan abinda ya haifar masa da kore shi daga cikin aljanna girman kai ma yakunu laka anta takabbara fiha bai dace ba kai girman kai a cikin ta. Wato sai zanto wannan izina ce ake bayarwa, duk mai girman kai to fa aljanna ba gidansu bane ba. In har mutum yana so ya shiga aljanna to sai ya cire girman kai ya ajiye gefe guda, dan aljanna ba gida ne na masu girman kai ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, ba yanda za a yi mutum ya shiga aljanna matukar a cikin zuciyarsa akwai ƙwayar zarra na girman kai. Sai wani sahabi ya ce shi mun shiga uku ya Rasulullah, domin kowane ɗaya daga cikinmu yana son ya sa riga mai kyau, takalmi mai kyau, tufafi masu kyau. Sai manzo Allah ce wannan ba shine girman kai ba. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, ubangiji ta'ala mai tsafta ne yana son tsafta, ubangiji mai kwalliya ne yana son kwalliya subhanahu wa ta'ala. Dan bawa yayi kwalliya, wannan ba shine girman kai ba. Abinda ake kira da girman kai al-kibru shine batrul haqqi wa gamtun nas, gaskiya ta zo gashi ta bayyana a fili amma mutum ya kita, sannan kuma raina mutane. Ashe girman kai iri biyu ne, akwai babban girman kai da zai iya fitar da mutum daga cikin musulunci, akwai karaman girman kai wanda babban sabo ne, mutum ba kafirta yayi ba amma yayi sabo. Duk wanda yake girman kai tsakanin shi da Allah, a ce Allah ya ce kaza, yace ni nafi karfin in bi wannan ayar, manzo Allah ya ce kaza, a'a wannan dai ta shafi wadansu amma ban da mu, wannan kafirci kenan. Don girman kai ne tsakanin shi da wa? Tsakanin shi da Allah mahaliccinsa. Girman kai ne tsakanin shi da manzon Allah, wannan fitar daga musulunci kenan. Amma wanda yake wa mutane kallon raini, wanda yake wa mutane kallon hadarin kaji, wanda yake wa mutane kallon bi'ahu, to wannan abin da yake kabira ce min al-kaba'ir, laifi ne cikin manyan laifuka, amma baka cewa ya fita daga cikin addinin musulunci. Ashe akwai girman kai tsakanin bawa da mahaliccinsa, akwai girman kai tsakanin mutum da sauran mutane yan uwansa. Na farko abu ne da yake da hatsari dan yana koran mutum daga cikin musulunci, amma na biyu baya fitar da mutum daga cikin musulunci. Shi yasa aka ce batrul haqqi, na farkon kenan, na biyun kuma shine me? Ghamtun na, raina mutane. Amma dai laifi ne kuma zunubi ne ko shakka babu. Ma yakunu laka anta takabbara fiha fakhruj innaka min as-sagirin. Qala sai Iblis ce anzirni ila yawmi ba'thu, kai mun jinkiri ya zuwa ga ranan da za a tayar da mutane. Qala sai Allah ya ce da shi innaka min al-mundarin, lalle kai kana cikin waɗanda za a yi wa jinkiri, ma'ana za a baka tsawon rai ba za a karɓi ranka ba. A nan gurin haka Allah ya ce za a yi maka jinkiri, za a jinkirta maka ba za a karɓi ranka ba, amma bai faɗi ba zuwa yaushe, a wani wurin ya faɗa ila yawmil waqtil ma'lum, yi zuwa wani lokaci sananne, yi zuwa ga wani yini na lokaci sananne. Shine sai malamai suka yi sabani akan wannan lokaci sananne. Waɗansu malamai suka ce shine yi zuwa lokacin da za a yi busar farko, busar da kowa zai mutu, wa nufika fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sha Allah. Ranan da za a yi busa ta farko wanda dukkan wanda ke kasa da wanda ke sama za su mutu sai wanda Allah ya so. Thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, sannan a yi busa ta biyu wanda kuma kowa zai tashi. Wa ashraqatil ard bi nur rabbiha, to wannan busa da za a yi ta farko shine ila yawmil waqtil ma'lum, da an yi wannan busar shi ma a wannan lokacin zai mutu. Haka waɗansu malamai suka ce, dan ya ce a yi masa jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum, zuwa ga wani lokaci sananne. To shine lokacin da za a yi busar da kowa zai mutu, sai waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara ba za su mutu ba, su ne kawai ba za su mutu ba. Sai Allah ce
صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
قال يتي فبما أغويتني يا أبنجي سبو دا يد كربو تحلكا أكينا لأقعدن لهم صراطك المستقيم لليسينا زوني مسو أكن تفركين كمديدي إن زوني حنير إن هنا كوابي duk wanda yazo in tankada shi bi nan ko in tankada shi bi can, in hana shi bin miƙaƙƙiyar hanyar tsakiyar hanyar dai zan hana mutane bi, shine ma'anar la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim, lalle zan zo musu ta gaba gare su, wa min khalfihim zan zo musu ta baya da su, wa an aymanihim zan zo musu ta daman su, wa an shama'ilihim zan zo musu ta hagun su, wala tajidu aktsarahum shakirin, zaka samu da yawan su ba za su zanto masu godiya a gare ka ba. Daga cikin malaman tafsiri da dama suka ce la tajidu aktsarahum shakirin, ma'ana la tajidu aktsarahum muwahhidin, da yawan su ba za ka samu suna da tauhidi ba, sai ka samu suna shirka, sai ka samu suna tsubbu, sai ka samu suna duba ko sun yadda da masu duba, ko suna tsubbu ko sun yadda da masu tsubbu. La tajidu aktsarahum shakirin shine wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, da yawa daga cikin mutane ba za su yi imani ba ko ka kwadaitu akan sai sun yi imani din, saboda Iblis zai baza tarkonsa, zai tsana tarko sai ya ja mutane zuwa ga shirka babba ko ta tsakiya ko kuma karama. Shine wala tajidu aktsarahum shakirin. Hadisi ya tabbata cikin Sunanun Nasa'i daga Sabra ibn Abi Fakih yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul, naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa inna shaytana qa'ada li ibni adama bi atrukihi, shaytan ya zaune wa dan adam kan dukkan wata hanyar dan adam zai bi. Atruk jam'i ne na tariq, ko wata hanyar dan adam zai bi to shaytan ya zauna a kanta yana neman hana shi bi, indai hanyar alkhairi ce zaka yi zakka to zai tsoratar da kai talauci. Ai shaytanu ya'idukum alfaqra wa ya'murukum bil fahsha, za ka yi sallah ya kasalantar da kai, wai za kamu ila salati kamu wasala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila, za ka jihadi ya firgitar da kai ya razanar da kai ya nuna ma za ka mutu, ya nuna ma za ka yi hasaran ƴaƴanka, za ka yi hasaran matarka, wani zai aure ta bayan ka mutu, duk abin da za ka yi shaydan da yana nan duk wata hanya ta alkhairi sai ya zauna ya hana ka bi. Fa qa'ada lahu bi tariqil islam, zai zaune wa dan adam akan hanyar musulunci. Fa qala, sai ka ji ya ce da dan adam تسلم وتدعو وتذروا وتذروا دينك ودين آبائك وآباء أبيك, ينزو ذاك مسلمتا كبر الدين إيايانك كبر الدين إيايانك, حكا كوي كسابة متانا جدنكو كبون سابان الديني دباشي أكسابة بيبا أجدنكو أجدنكو. فأصاه سيدان أدن يكرفن هلي يسابة مشيطان فأسلم يشيق مسلمتي ثم قاعد له بطريق الهجرة, سيشيطان يزو يسألي ومتان هنجر هجرة kana son kai hijira ka tafi Madina garin manzon Allah, shedan kuma sai ya tsare hanyar. Fa qala ite tuhajiru wa tad'u ardaka wa sama'ak, yanzu kawai zaka yi hijira ka bar kasarka ka bar sararin samaniya.